吧，吉米，不一样口味啊。我突然说了，连刚才在正在别安那吉利亚，那七个八点给关系看些人正在用公路呢，就地里在家的公路去，就不讲很格林家嘛。今晚阿斯拉姆阿莱库姆，格我人如果突然说了，连刚才在正在别安那吉利亚，虽然就和关系看刚才在正在开始干那在用公路呢，阿就很抱歉。Da Kano, da Zamfara, da Enugu, da Osun, da Gombe, da Lagos, da Filato. To sai dai a dukkan jihohin, kotunan sun tabbatar da zaben gwamnonin da ke kai, tare da yin watsi da kararrakin da aka shigar. Idan ka ɗebe jihar Kano, wacce kotun sauraren karar zaben gwamna ta soke zaben gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP, inda ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. A zaman wanda ya lashe zaɓen na gwamnatin jihar da aka gudanar a watan Maris da ya gabata. Kotun ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta zaftare ƙuri'u 165,663 daga cikin ƙuri'un da gwamnan ya samu a zaɓen, bayan da ta gamsu da ƙorafin da jam'iyyar APC ta gabatar na cewa an yi aringizon ƙuri'un ne waɗanda ba sa ɗauke da hatimi ko sa hannun hukumar zaɓe. Jin kaɗan bayan bayyana hukuncin kotun, gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya yi jawabi inda ya ce zai ɗaukaka ƙara.
Wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani. Bayan ɗaukar fiye da awowi 7 suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo, mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su musaltu ba. Dangane da haka, mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba, don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha Allah. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci ne yau ba zai sage mana gwiwa ba, ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukan wanda muka saba muke muku ala kulli hal.
To sai dai a bangaren dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna, hukuncin ya zo musu daidai.
Mun yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna mana wannan hukunci da aka yi, kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk hukuncin da ya zo hukunci ne na Allah. To mun yi wa Allah godiya da ya samu ne muka sami wannan nasara a wannan shari'a da aka yi ta gabatarwa har zuwa lokacin da aka yanke.
Ganin cewa bangaren gwamnan da aka rantsar a jam'iyyar NPP kenan sun ce za su ɗaukaka ƙara, waɗanne shirye-shirye kuke da shi don tunkarar wannan batu idan aka koma kotun ɗaukaka ƙara?
To alhamdulillahi, ina ganin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda muka sami fahimta daga lauyoyinmu wanda su ne wanda suke da alhakin yin wannan, sun sanar mana cewa ba abu ne wanda za a daɗe ba. Dama ita wannan kotu ta farko ita ce wadda za a gabatar da shaidu, za a gabatar da ƙorafe-ƙorafe da abubuwan duk da ake gani. Alhamdulillahi mun gabatar da shaidu sama da 30, su kuma sun gabatar da shaida guda ɗaya. Alhamdulillahi ba mu da wani haufi, ba ma tunanin komai akan cewa da yardar Allah, Allah zai da tabbatarwa ya tabbatar mana da nasarar mu in Allah ya so ya yarda.
Farfesa Dallo Muhammad Bada, malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, ya kuma yi fashin baki kan shari'a ta jihar Kano.
To ina ganin tun wancan sati da ya gabata alama duka ta nuna cewa mutane NNPP suna zaton haka ta faru, domin kaga haka kwamishina din su gwamna ya sauke shi, domin ya faɗa cewa in aka sauke su komai na iya faruwa. Yana yi wakila sun ga kokarin da lauyoyin su sun kai na kokarin su kare abin da sun kaci kila kuma sun ga wani rashin tabukawa abin kware da ya kamata lauyoyin su kila ba su yi ba ko kuma su suka san babban dalilin da yasa sun cinkai shi su ma wadanda suka yi nasara da yawa daga cikin su sun cinkai cewa za su yi nasara yana yiwa su ma sun san da cewa kila akwai wani abu da a boye wanda sun ka gabatar gaban kotu wadannan abubuwa duk sun zo sun faru babban matsala ko shi ita ce yan siyasa mu a lokacin da suke son su ci zabe babu ruwansu suna da aqida cewa kai dai kai kokari ka ci zabe daga baya komai ake yi a tafi kotu akwai ciwo ce mashi an demokradiya bayan mutane sun gama zabe kusan kotu ita ke tabbatar da zabe yayi ko bai yi ba domin za a je kotu mutane bayan sun yi zabe kotu ta faɗi wane ne ya ci ko wane ne abin ci ba wanda a sama ta saukashe shi wanda a ƙasa ma ta aza shi bisa ga abin da ya bayyana ga kotu ta ganin mai idanunta to irin waɗannan abubuwa shi ya kamata a ce ƴan siyasa sun lura da shi sanda suke kokarin su ci zabe suka kama haya zaka iya suke cewa suna noma suna tsambare kuma tsambaren sai ka iske cewa ba su rihe shi ba abokanai amma su suna kallo su kyade su sai bayan an gama zabe an faɗi cewa sun ci sannan su dauke su su kai kotu su dauko tsambaren nan su gwada ma alkali ai ta shari'a su ma lauyoyi da ma lokacin kakar su ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa daga ƙarshe irin wannan abin da ya faru zai ya faru a irin Kano ba mamaki bane kusan wuri ne inda yake sun dade da wayewa ga abin da ya shafi siyasa hadi a arewacin Najeriya mutane ne da dai sun saba tun lokacin Nehu har zuwa lokacin PRP da makamantansu su sukan zabi jam'iyya wadda suke ganin cewa ita da maslaha gare su su babu ransu da abin da ya zamanta a ce a ga abin da an maslaha na arewacin Najeriya ko Najeriya su suna da haka kuma ga wannan shani na NNPP abin da suka yi kenan in Allah ya sa sun daukaka kara tunda doka ta bada dama daukaka kara in su yi nasara NNPP ta tabbata a nan Kano ko kuma in ce arewacin Najeriya idan kuma daukaka kara ba ta tabbatar da su ba to kuma ita NNPP ta yi bankwana da arewacin Najeriya wato sai dai wani jiko
wani al'amari da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka gudanar da zaman yanke hukuncin kotun inda alƙalan uku suke a wurare daban-daban amma suka yanke hukuncin ta kafar sadarwar hoton bidiyo da aka saka a zauren kotun a Kano lamarin da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya ce wani sabon abu ne da ba a taɓa gani ba a Najeriya
to wannan abu da ya faru a jihar Kano abu ne wanda yake sabo domin ba a taɓa yin shi ba ban taɓa jin a wani wuri an yi shi ba duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 zuwa da hurumi na shirya tsare-tsaren yanda za a gudanar da zaman shari'a su wala Allah shigar da ƙara ko kuma bada hukunci ko kuma zaman takewa kotu ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na yi bayani to amma wannan a ce an bada hukunci ta madogin dubarudu to ina jin na farko ce na ni da na taba jin shi a saboda haka ni ban san shi ba dokar Najeriya kuma sabon abu ne aka kirkiro to amma yanda dokar Najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba to ya riga ya zama al'ada kenan kuma in ba a hankali ba haka za a ci gaba da yi wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a domin idan ya kasance alƙalai suna da dama su je wani wuri su ɓoye su ba da hukunci ta kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi wanda wannan abin zai iya zama unguwar zomar yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma alabun da hana a harkokin kotu amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba don ban san abubuwa da suke cewa babu shi ba ban zan ce an karya doka ba kuna da hujja da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yanda suka ga dama amma ba abu ne da ya kamata a karfafa ko abu ya ci gaba ba ina sa ran a ce za a kalubalance shi ko dan ya zama linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba amma duk da haka tunda ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira precedent wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tunda lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba
masu taurare a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Halima Abdulra'uf sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.